萨卡美味啊。
mutum mun da yake aiki a cikin gwamnati zai faɗi abin da zai kare ta gwamnati zai yadda zai promoting ita gwamnati amma kai a gurin ka abin da kake bukata talaka shine ka gani a ƙasa ka ga tsaron nan ya inganta ka ga sojojin ka ga cewa ba a iya farmakar mutane
yakin terrorism yaki ne na ideology as long as ba mu kashe ideology in boko behind boko haram ba ba mu taba kashe boko haram ba daga Nigeria
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da sa goma duku a ga sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin ina gaskiyar zargin da ake na cewa sojojin Najeriya gaskiya ba sa da isassun makamai musamman sojojin jiragen sama ba sa da isassun jiragen sama da za su iya bin waɗannan yan ta'adda da ke fatattaka Yohin Sokoto da Katsina da Zamfara da Niger da sauransu shi yasa ba a samun nasara kansu. Akwai kuma zargin da wasu ke yi na cewa dukkan ƙorafi ko kuma ikilarin nasara da ake samu ba gaskiya bane sannan ko me yasa su hukumomin tsaro na Najeriya din ba su amfani da hanyoyin fasaha na zamani wajen yin wato bin diddigin wayoyi na wayar da su yan ta'adda suke amfani da shi wajen gano inda suke kamar da aka yi a Ghana to wannan sa da cikin abubuwan da za ku ji mun tattauna a wannan kashi na uku na tattaunawa ko kuma harar da muke ji ana yi tsakanin Nasturu Ashiru Sharif babban kusar kungiyoyin matasan Najeriya na arewa kuma barista Aliyu Abdullahi mai wakiltar fata shugaban kasa kuma hadimin shi shugaban kasa din dangane da harkokin da suka shafi hulɗa da kafofi irin namu na watsa labarai ba ta da bata lokaci ba ga Hassan
Alhaji Nasturu Ashiru Sharif kamar yanda kake magana dangane da makaman yakin nan ni da kaina na san nayi interview da babban Hausan Hausoshin sojojin saman Najeriya baki daya kuma ya ga min cewa kafin zuwan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari jiragen da suke amfani da shi duka a cikin 100 wanda suke da rai ake da su wuce kashi 40 ba amma zuwan gwamnatin nan ya ce mun suna da kusan kashi 85 zuwa 6 wanda suke amfani da shi sannan kuma na ba da rahoto dangane da jiragen yaki da aka kaddamar kamar su MI-35 a Kaduna da kuma helicopter attack kusan karo 2-3 a nan Abuja wanda zai ce duk waɗannan abubuwan a gwamnatin nan aka bada kungilan su aka shigo da su ku ina ku samu labarin cewar kamar gwamnatin Buhari ba ta sai kan yaki ba
abin da na faɗa maka ne sai da kai shi Kabir Tamim taki ya faɗa ya kalubalance su kuma ya ce su zo masa su fito da invoice a gani inda aka yi
shi Kabir Tamim ne yayi wannan magana
cikin 2019 ne farkonta ko ana zuwa tsamu bar maka ai kai ka kawo zancen kai ka kawo zancen saboda ka bani jama'a a'a yanzu ai kai responding shi yasa sai ka bari baka ansa idan har kun san ina zuwa dakata eh idan har a lokacin su sojojin Najeriya da hukumomin sun siya suna da shi ai ya kamata su kalubalance su su kawo su ce gashi to mu aje wannan ka gane ku rashin fitowa su kare kansu shi yasa mutane za su yarda cewa akwai wani abu da yake da na biyu su duk wannan jiragen da ka faɗa domin ka ce shugaban Hafsan Suluji ya ce an kaza duk mutumin da yake aiki a cikin gwamnati zai faɗi abin da zai kare ta gwamnati zai yadda zai promoting ita gwamnati amma kai a gurin ka abin da kake bukata talaka shine ka gani a ƙasa ka ga tsaron nan ya inganta ka ga sojojin nan ka ga cewa ba a iya farmakar mutane misali a wannan katsunan da muka je cikin binciken da muka yi da kuma jami'an sojoji yara da kanana da yan sanda da muka samu information ta gurin su abin da suka ce matsalar shine yawanci yanzu wayannan bandits din suna da nasu source da suke samun intelligence wato bayanai na sirri ba sa wato zuwa su farmaki kauyukan nan sai cikin dare saboda sun san helicopter me wutan lantarki wanda zai haska ya dinga haska da ke zuwa ba sa guda ɗaya ne yake wai amfani yanzu daga yana mai duguri wani lokacin ma daga ɗauko shi a kashe zai aiki a nan gurin yana zama tashin hankali to tankace me sun je sun yi striking sun gudu sun bar gurin in ka ce yan sanda ko jami'an go sojin operation su tafi a ƙasa kafin su je sun iya gama abin sun tafi su ko kuwa suna tafiya za su yi musu lamfo su yi musu ambush wai su kamar yanki da Hausa a ce ambush kenan kwantan bauna sai su halaka su sai wani yana cikin musu ba su ce kuma wasu guraren ma motar ma ba za ta iya shiga gurin ba saboda su da babura suke amfani saboda su jami'an tsaron mota sai za ka mafi alheri a gurin shine
helicopter ya hau ya harbe su ya aiki ta gurin to banda wannan mu koma kan magana abin da kai da shi kuka fada da abin da yake fada a cewa wantan da aka siyo da abin da kai ma kai korabirin cewa shugaban sojin sama ya fada idan da shugabannin sojojin Najeriya abin da suke fade gaskiya ce haka ne abin da suke da ba kudin Boko Haram ɗaya a yanzu a arewacin Najeriya da zai ma iya daga dan yatsa ya kai hari a yadda kullun za su zo su ce sun riga sun karya su sun rusa su sun je sun baje duk wannan ya sunan su sansanonukan su da ya bayi nawo yadda suke fada zancen da bai kamata ce da dan Boko Haram su da kaga saboda wannan kalamin da yake suke fade mutane kuma su tare da zancen ba haka yake ba shi sa mutane ba za su yadda da magana cewa abin da suke fada sun sai makamin ba na ƙarshen su shine abin da zan tabbatar maka da cewa duk mutumin da yake zargin cewa abin da muka fada mun yi san zuciya to shugaban kasar da kansa ya fade shi jiya ya ci ya raina kokarin su hafsoshin sojojin da yadda suke yakin saboda haka in har shi da yake shugaban kasa zai fito ya fado nan kalmar ta bakin shi National Security Advisor bayan wannan meeting da suka yi na jiya to waye wani mutum daga gefe ɗaya da zai fito ya zo ya ce wai ba a yaba masa ba a masa kokari
idan kana magana yake da ƴan ta'adda na Boko Haram misali Amurka ita ce kasar da tafi kowace karfi a duniya ita ma ta dauki shekaru da dama a Iraki da Afghanistan tana ta gurma da ƴan ta'adda mata gama da su
to wannan ba za ka hada magana Amurka wannan fadan Amurka da wata kasashe ba wanda kamar aggression ne wanda yawanci su mutanen kasar ba bisa san ransu ake musu wannan abu so suna kallon kamar an zo kasar su an shiga musu kasar su ba bisa ka'ida ba saboda haka su mutanen kasar kusan goyen bayan su da hankalin su sai yafi kaiwa wajen su wancan da suke kallon yan uwansu ne yan kasar su saboda wannan mutane da suke musu kutse cikin kasar su bai kamata ka hada maganar yakin Boko Haram ko na Najeriya na ƴan ta'addancin nan ba da waɗancan sannan na ƙarshen su abin da nake so in maka magana idan har ana zancen cewa an sai kayan aiki duk kuma da kayan aiki wayannan duk wayannan ƴan ta'addan da su yan Boko Haram da ƴan ta'addan nan ba wanda ba ya rike waya ta amfani wanda idan har da gaske ake yakin nan da su jami'an tsaron Najeriya duk inda mutum ya daga waya za su iya tracking cewar mutumin nan a guka za ki na location kaza shine wani shine za su tracking dinsa kamar yanda aka yi a Ghana in ba ka manta ba shekara biyu da sauke ko ɗaya ta wuce wasu mutane suka je suka kawo suka saci wasu mutane wasu mata suka garkuwa da su suka da su suka suna fara magana kamar wasa gaba ɗaya ka je aka kama su kamar kaji aka kamo su a ga ma mutanen ƴan Najeriya ne so da aka kaga mu abin da muke nuna shine sakaci da rashin bibiya akan jami'an tsaron tunda ake magana akan jami'an tsaron Najeriya ake kiran sa yayin wani abu akan su ai kullun kare su kina cewa majalisar kasa ta magana amma yanzu sai da wannan sanne jiyo kansu baka ba mutane aiki kace ba za ka bi su kai supervisor ka tabbatar abinda ake fada maka gaskiya bane abinda kuma ka bayar a aiwatar hatta an aiwatar da shi da ya kamata
Farisa Ali Abdullahi me zaka ce akan bayanan shi Ashir Sharif
wato matsalan Nasura Ashir Sharif wato ba wani abu bane yana da kyakkyawar kudiri da niyya kawai kash ɗaya in ɗaya kash ɗin ɗaya ne bai da na ɗaya shi ba wani expert bane a harkar security bai tsaman shi tsohon soja bane shi ba tsohon dan sanda ba bai da ilimin harkar tsaro duk saboda daga bayanan shi duk na gaggano na fahimci wannan abubuwan yanzu abin da nake so ga maka yes yayi maganan jiya abinda dole yes ai naji dadi da ya kawo abinda meeting da shugaba Muhammadu Buhari yayi da manyan hafsoshin sojoji yadda kuma ya gaya musu abinda kokarin su har yanzu bai ganta ba saboda in kana tunanin abin ya dame ka yafi damun shugaba Muhammadu Buhari ka tsina ina ne gidan shi ne jihar shi ne saboda haka in kana shugaban kasa rai daya ba za ka so ka rasa shi ba kai ko tsohon shugaban kasa Jonathan ne
ba yadda ra'ayi kai so ka rasa kore, that is the truth. Wannan shine gaskiyar labarin, duk inda sai dai karfi inda shugaban ya kai. Kuma naji dadin tambayar da ka mishi, yakin sunkuru, yaki na terrorism,
kafin ka je wannan ina zuwa, zan baka lokaci. Wani lokacin kaman ƴan ƙasa suna kokawa cewa shugaba Muhammadu Buhari mutum ne wanda bai damu da kashe-kashen rayukan talakawa da ake arewa ba. Misali, a baya an ga lokacin da aka shi mutane da yawa a Katsina, amma sai aka je shi hawo jirgi ya tafi Lagos wurin birthday na ko matar wani ɗan siyasa ko Tinubu ne ko wane ne, wanda talakawa suka yi ta ƙorafi a wani lokacin, in ka kula a cikin social media a wannan lokacin, a cewar gashi ana zubar da jini a arewa amma kuma ya tafi birthday a wani gari.
Ba dai birthday ba, wannan ba halin shugaban Muhammadu Buhari ba ne. Ka gano sai dai wani abu ko ya riga ya yi plan, ya yana kan hanya, sannan amma ba halin shi ba ne. Shi birthday yayi ne, ka yaƙi ne. Amma har yanzu kaman kan yadda ka fara ba gama ta ba, saboda haka ba za ka expecting yaƙi da ideology ba. Yaƙin terrorism yaƙi ne na ideology. As long as ba mu kashe ideology in Boko behind Boko Haram ba, ba za mu taɓa kashe Boko Haram ba daga Nigeria.
To a gaishe ku malamai, za mu ja burki a nan sai rana, wato muna fatan mu dawo mu ci gaba da kawo muku ci gaba wannan muhawara, inda a shiri mai zuwa za ku ji an taɓo wasu daga cikin abubuwan da su masu muhawara suke cewa sun taimaka wajen ingiza ko kuma ƙarfafa zukatan wasu ƴan arewa su shiga cikin sana'ar sata da sace-sacen mutane da kuma wato kai hare-haren ta'addanci. Sannan kuma akwai inda aka taɓo maganar mutanen da ke zagaye da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Sannan kuma shin gaskiya ne shi Muhammadu Buhari wani lokaci da gangan yake nuna kamar bai san abin da ke faruwa a cikin ƙasar ba? Muna fata za ku kasance tare da mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan muhawara. Yanzu a madadin masu muhawara ɗin shi Nasura Aishu Sharif da kuma Barista Ali Abdullahi da kuma musamman shi wakilinmu na Abuja Hassan Mai Nakanu da ya jagoranci wannan muhawara da ya shirya da kansa, Ali Mustapha Sokoto ne a nan Washington DC, ke fata mun bar ku kalau. Ku huta lafiya.